sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da Lol FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amman da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Hukumar FBI mai binciken manyan laifuka da sashen kare yancin bil'adama a ma'aikatar shari'a ta Amurka da kuma ofishin lauyan gwamnatin tarayya sun fara bincike kan harin da aka kai da mota kan masu zanga-zangar adawa da masu nuna wariya. Lamarin ya auku ne a birnin Charlottesville da ke Virginia makwabciyar nan birnin Washington DC. Tuni gwamnan jihar Terry McAuliffe wadda ya Allah wadda ya da zanga-zangar da ƴan wariyar launin fatar suka shirya wadda ya zama tarzoma har ya kai ga kisan mutane uku ya yi na dokar ta ɓaci bayan da faɗa ya ɓarke tsakanin ƴan wariyar da kuma masu adawa da su. Gwamnan ya faɗa a shafinsa ta Twitter cewa da ke take-take da kalamai da suka wakana a Charlottesville cikin sa'o'i 24 abu ne da ba za a alamunta da su ba. Ya ce ƴancin magana ba ƴanci ba ne na tada tarzoma. Shi ma da yake magana shugaban Amurka Donald Trump ya yi tirda abin da ya kira mummunar nuna kyama da gaba haɗe da tarzoma daga ɓangarori daban-daban. Sa'o'i bayan da aka soke zanga-zangar rundunar ƴan sanda ta jihar Virginia ta ba da rahoton jirginta mai saukar ungulu ya yi haɗari kuma jami'an ta biyu da suke ciki sun rasa ransu. Shawarar da mai kamfanin sojojin haya da ke nan Amurka da ake kira Blackwater Mr. Eric Prince ya bayar cewa Amurka ta miƙa yakin da take yi a Afghanistan ga sojojin haya tana fuskantar turjiya a Kabul da kuma nan birnin Washington. Rahotanni suka ce shugaban Amurka Donald Trump yana nazarin wannan shawara a tsawon wata ɗaya da ya ɗauka yana nazarin yakin na Afghanistan inda yanzu bayan shekaru 16 dakarun Amurka da mayakan sa kai na Taliban suke cicirindo. Shawarar Prince wanda tsohon sojan ruwa ne na musamman na Amurka ya bayar tana fuskantar adawa daga tsoffin shugabannin kasar Afghanistan da ma hafsoshin Amurka. Daga makwabciyar ta Pakistan kuma rahotanni sun ce wani harin kunar bakin wake da amaraicin jiya asabar aka kai a yankin kudu maso yammacin kasar ya halaka kalla mutane 15 ciki har da sojoji da farar hula. Kamar dai yadda hukumomin kasar suka yi bayani, jami'an kasar da shaidun gani da ido suka ce maharin yana kan babur ne dankare da nakiyoyi lokacin da ya kara wata motar sojoji da ke jigilar dakarun kasar a birnin Qatar babban birnin lardin Baluchistan. Fashewar ta auku ne a yankin da yake da tsatsauran matakan tsaro a wannan birni. Akalla mutane 32 sun jikkata kamar yadda ministan harkokin cikin gida na kasar Sarafaz Bukti ya yi bayani. Da dama cikin waɗanda suka jikkatan suna cikin mawuyacin hali. Wannan hari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da Pakistan din take shirye-shiryen bikin zagayowar ranar da ƙasar ta samu ƴancin kanta. Za a yi wannan biki gobe Litinin idan Allah ya kai mu. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A Kenya bayan kammala yakin neman zaɓe mai tsawon lokaci ƴan ƙasar sun fara komawa ga tsarin rayuwar da suka saba ta yau da kullum. Bayan da hukumomin ƙasar a suka ayyana shugaban ƙasar mai ci yanzu Uhuru Kenyatta a zaman wanda ya lashe zaɓen ƙasar domin fara wa'adi na biyu bayan da ya doke da ɗaɗɗen abokin karawarsa a ɓangaren ƴan hamayya Raila Odinga. Nan da nan masu murna da ƴan zanga-zanga kan sanarwar sakamakon zaɓen suka fara wasu har zuwa jiya Asabar. Amma ba a duka aka wanye lafiya ba, rahotanni suka ce an harbe aka kashe matasa 9 a unguwar marasa galihu da ake kira Mathare da ke birnin Nairobi cikin dare. Wani magidanci ya ga kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa wani albarushi da ya bauɗe ya kashe ɗiyarsa yayin da take wasa da ƙawayenta a unguwar Mathare. Haka nan ƴan sanda sun harbe suka kashe mutane biyu a Kisimu da ke yammacin ƙasar wacce ta kasance tungar ƴan hamayya a lokacin wata zanga-zanga. amma ministan cikin gida na Kenya ya ce ƴan sanda suna mutunta doka da oda domin ba laifi bane a gudanar da zanga-zanga cikin lumana. Rahotanni daga Nepal sun ce ambaliyar ruwa da gocewar laka sun halaka fiye da mutane 30 sakamakon ruwan sama da aka kamar da bakin ƙwarya a yankin cikin sa'o'i 24 suka ji kamar yadda hukumomin kasar suka faɗa a jiya Asabar. Jami'an kasar suka ce mutane 10 sun bata kuma akwai alamun yawan waɗanda suka halaka zai ƙaru. An tura tawagar masu aikin ceto cikin sojoji da ƴan sanda da farar hula domin ceto waɗanda suka makale akan rufin gine-gine ko akan tuddai, inji jami'an gwamnati yayin da hotunan talabijin suka nuna hotunan hanyoyi da gadoji da ambaliyar ta lalata.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Masu iya magana ke cewa in dambu yayi yawa baya jin mai. Aka ce marigayi Mallam Aminu Kano yace to a ƙaro man mana. Idan ana batun matsalolin ilimi a Najeriya sai mutun ya rasa ta ina ma zai fara. Yau dai sama da shekaru biyu muke ta magana cikin wannan shiri kan matsaloli da kuma wasu nasarorin da aka samu ta fuskar ilimi. Amma ba safan muke maganar su fetocin ilimi waɗanda suke da tasiri gaya su ma a cigaban ilimin. Rahotonmu na farko daga jihar Taraba ne dangane da matsayin fetocin na ilimi. Wakilin sashin Hausa a yankin Lawal Sani Kona ya ce karancin kuɗi ya durƙusar da sashin fetoci a jihar.
Alhaji Ali Babando tsohon malami ne ya ba da bayani bisa wa'annan jami'ai na sa ido ga makarantu.
Aikin inspector da farko kai malami kana da timetable naka. Inspector zai duba ya gani ga yadda kake tsara karantarwanka, ga lokacin shigar maka ajinka, ga lokacin fitanka. Na biyu, inspector yana kula da headmaster ya gani makarantar nan tashi ta kyautatu, ta zama standard inda kowa da kowa zai sha'awa. Inspector yana sa koda gasa za a yi tsakanin makaranta da makaranta, inspectoci suna sawa kowace makaranta ta yi kishi ta ga in an je gasan nan ta ci ta samu nasara akan ƴar uwarta. To inspector kuma mu a sanin mu na da su ne ma jagora a wajen kyautata ilimi, domin an ce mai kula da masu kula da ɗalibai. Idan kai headmaster da kutucoci kuna kula da ɗalibai, to inspector ina kula da kai headmaster da ku malamai da har ɗaliban duka. Hatta ginin makaranta inspector ina kula da shi. Hatta masu zuwa suna sai da abinci a makaranta, inspector ina kula da su. In ya ga waɗansu masu hali mummuna zai ce a kore su. A yanzu duk babu.
Don ganin samun ziyarar wa'annan jami'ai kan kari zuwa makarantun firamare da dama da ke jihar Taraba, yasa na tuntubi ɗaya daga cikin shugabannin hukumar ba da ilimi bai ɗaya na jihar Taraba, Mr. Simon Galadima.
Da farko dai karanci tafiya nan yana dangane da yanayin da yanzu. A yanzu abubuwa sun yi karfi ko ta ina. Duk duniya abubuwa sun yi karfi. Wannan zagaya din nan bawo ba yi ba ana yi ba isa wuce ba da kawai inda ka je din nan. Ba isa wuri mana za a je ana tafiya ana sakatansa a duba resources da yake hannunmu mu yi deployment sai mu je kuli mu dawo mu je mu dawo. Yadda muke magana yanzu ba kowa sa wuce yanzu suna zagayawa suna kamar report.
Alhaji Shehu Abubakar tsohon sakataren ilimi ne a ƙaramar hukumar Jalingo ya kuma yi bayani kamar haka.
Matsalolin shi ne za ka ga cewa gashi an baka makarantu 10 ko 15 a wani wuri ma har 20, sai kaga baka da abin da zaka hau don zuwa wannan makarantu. Sa'annan babu wani kuɗi kuma da ake baka wanda zai zamanto isheshe daga gwamnati domin ka zo wayannan makarantu. Yaya zaka yi a kaje? Kaga inda a ce an baka goyon baya ta abin hawa da kuma a kuɗi isheshe wanda zaka rinka zuwa, ai bayan da za a yi kai ma ka zauna baka je ba, sa'annan zuwan kan nan shine zai farfado da harkan ilimi a karamar hukuma a jiha da kuma ma kasa baki daya. Amma rashin zuwanka malami ai ba ruwan shi, zai ce wake duba shi. Headmaster da yake makaranta wanda su riga sun saba yau da kullum suna tare, to haka ba kullum bane suke daukan maganar sa wani babban abu. Amma in aka ce inspector makaranta yana zuwa, fato kowani malami zai shirya. So kaga inspection din nan kuma yana nan kashi kashi ne. Akwai inspection da ake sanarwa malamai za mu zo makaranta don yin inspection, akwai kuma inspection da ake yi na bazata.
Masana da dama na ganin ba za a samu bunƙasar iya karatu da rubutu ga yara ƙanana a makarantun primary ba in ba an sawa jami'an sa ido ƙaimi don tabbatar da malamai na aikin su akan kari. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
Amma mahukunta a jihar Kebbi sun dauki matakai na ƙarfafa sashen su fetocin ilimin. Domin hukumar ilimi bai dai ta jihar ta kashe naira miliyan 49 ta sayi babura 170 domin rarrabawa ga ƙananan hukumomi da suke ƙarƙashin ta. Hakan zai bai wa fetocin damar kai ziyara har dai wuraren da motoci ba sa iya kaiwa a karkara. Wakiliyar sashen Hausa Maryamatu Muhammad ta zanta da sakataren hukumar ilimi bai dai na jihar Alhaji Balarabe Abdulmumini dan jin dalilin da yasa hukumar ta sayi waɗannan babura.
Alhamdulillah mun sayi babura 170. Abin da ya jawo hankalinmu da mu saya waɗannan mashin suna domin mu rarraba ga LGES din da ke gare mu a cikin wannan state gaba daya shine saboda muna son mu karfafa ma supervisors din mu su samu sauki domin zuwa supervisor din makarantun din da ke cikin ƙauyuka da ke cikin state din nan gaba daya.
Muna so mu ji ko nawa ne an ka kashe domin sai wayannan babura din.
To babura din 170 kamar da ne faɗa miki mun ka saye su, mun saye su akan alaƙalla miliyan 49.
To wayannan kaidoji ne an ka bi domin raba wayannan babura din?
To kaidodin da muka bi shine a kowace LGE ga kowane state akwai wata LGE din da tafi yawa, akwai kuma LGE din da ke da yawan malamai. Waɗannan ƙa'idodi na yawa da kuma yawan makarantun ne da ke cikin kowace LGE shi ne muka bi muka rarraba waɗannan masun suna gare su. A kirana shi ne waton bisa ga dalilin da yasa aka saya waɗannan machines shi ne saboda mu samu dama da sauƙi na zuwa supervision na makarantun ne. To ina fatan malamai din da an rarraba ma waɗannan ko kuma ESCC din da su EOEO da su advisors, ina fatan za su yi amfani da wannan damar da aka ba su domin su ƙara kyautata wannan supervision din nan na kowace makaranta loko loko.
Su kuma wayannan makarantu din an tanada musu malamai?
Eh to alhamdulillah kamar yadda ne faɗa tun farko bayan sayan waɗannan machines mun nemi shi mai girma gwamnati da ya ba mu dama cikin abubuwan da mun kaɗan tattara mu ɗauki malamai a ciki kuma a gaskiya mun ɗauki malami masu NCE guda 400 domin tallafawa ga waɗannan makarantun ne a samu sauƙi kuma da jin daɗin karantar da yaran da ke nan.
To wani irin kira za ka yi wa su headmasters?
To su headmasters abin nan ne ina kiran su da cewa idan sun samu waɗannan malamai to don Allah su yi kokari su yi tsaye su ga cewa waɗannan malamai sun yi aiki bisa ga ka'idar da aka ɗauke su domin shi domin ciyar da yaran mu gaba ga wannan ilimi namu.
Alhaji Balarabe Abdulmumini kenan. Su ma sakatarorin ilimi na ƙananan hukumomi sun bayyana gamsuwarsu game da wannan matakin da hukumar ilimi ta ɗauka na ganin an ƙarfafa gwiwar masu tabbatar da ingancin ilimi a makarantu. Da farko ga sakataren ilimi na ƙaramar hukumar mulki ta birnin Kebbi.
Sunana Abubakar Muhammad birnin Kebbi. Yes, na birnin Kebbi local government. Amma sun ga dan karbo kwanakin baya Allah ya kaddari nan birnin Kebbi GA ta samu mashin guda 10.
Ta gwamnati ta dauki nauyin ta kawo muku wayannan masu duka. Yaya kun ka ciya?
A gaskiya gwamnati ta yi ra'a zuwa ran saboda an ɗauki shekaru da yawa kayan a samu irin wannan gudunmuwa ɗin. wannan aiki domin a bunƙasa zartan makaranta ga instructors a kullum kuma ko shi aka tashi ana iya hawa buga mashin a ti alhalin makaranta a layukan kare ko shi ana iya zuwa makaranta tun kafin a tashi makaranta kuma tun sai kai assembly ko hito yan shiga inda ana iya haɗu can a taro a asibitin makaranta sannan a law office gaskiya mun gode don gagarumin kokari da gwamnati ta yi don an daɗe ba a samu ayyukan irin wannan abu ba ga gwamnati a gaskiya ta Allah an ɗauki malamai ina jojin 400 da wani abu kwalifi ban san exact number ɗin da aka ɗauka ba don ɗauka su ba haƙƙin muna ba yara ta akan helicopter ɗinmu ta ilimin baligari su aka ɗaga mana ya ɗauki 400 da wani abu to yana nan an raba musu offers amma har yanzu ba a fasa ninsu ba ina jikin wani sati a ce a ba mu dama matsa sun kantini daban-daban in Allah ya zo
shi ma sakataren ilimi na ƙaramar hukumar mulki ta Kalgo ga abin da ke cewa
sunana dai Alhaji Abdullahi K. Umar Ungwa Adwa Kalgo local government education secretary Kalgo LGEA lalle nan ƙaramar hukumar mulki ta Kalgo sashen kula da kananan primary wato an ba mu babura guda 6 waɗannan babura kuma tare da sakula ta yadda za mu bi mu raba su wato kamat guideline kenan da turanci wanda ake cewa guideline don kada mu samu kurakure wurin rabon su baburan nan guda 6 guda da an allocating din shi ga office din sakataren ilimi wato ni kenan babur guda kuma aka ce a bashe shi quality assurance department babur na uku shi kuma a bashe shi ga SPO project sashen planning masu kula da ayyuka na gine-gine da kuma kula da makarantun ne babur na hudu shi ma an bashe shi tsakanin inspector quality assurance da kuma inspector arabic shalin daya babur guda kuma aka ce a bashe shi ga hannun finance department wato sashen kashiya mai zirga-zirga ta albashi sannan babur na karshe shi ne ake ce a bashe shi ga wani kuma officer shi aka ce mai EAC educate a child Educate a Child din nan wani program na under UNICEF ƙarshen hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ke shi mai girma gwamna Senator Atiku Abubakar Bagudu ya je mai yama kaddamar da wannan sannan kuma kowace LG yanzu an yi enrolling nata ta cikin wannan program aka ce dole ne a haito da wannan office desk officer under UNICEF program na EAC educate a child kenan a takaice kulawa da ilmantar da yan yara yan kanana cikin primary ko da ba su shiga aji daya ba kindergarten to shi an kace a ba wannan babu kuma an bashi insha Allah
wace irin ƙari kuka so a yi muku
to hakikani gaskiya mun yi godiya mun yi dadi mun yi horin ciki don kamin a bashe su akwai shi director quality assurance officer QAO wanda ya sha kwamfilin kware wato hina koke gaskiya kamin ya samu dama shi cikin makarantun ne hina ya kashe naira 500,000 ga yini mai makoki da shaman 500 yo zagaye to sai ga cewa shi inda hina da abin hawa gaskiya da sai shi sacrifice ya je shi zaga makaranta biyu akalla gayyeni shi yin can shiga bin da ya kamata to ta wannan hoji gaskiya muna godiya ga gwamnati da ta ba mu waɗannan babura kuma har muna tsallaka da su inda mota ba ta yi tsallakawa da su wannan abin farin ciki ne hawaye kuma muna kira ko kuma roƙon gwamnati gaskiya muna da buƙata ƙara muna irin su sabili muna da area officers wato masu kula da yanki-yanki na areoyi da su ma son samu na da muna da su sai mu ba kowace area kuma babura guda wajen su 6 wannan in mun samu hakan ga wallahi abin kwarin ciki na ƙari bisa ƙari insha Allah mun gode kwarai
Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga Birnin Kebbi Nigeria
daga jihar Kaduna kuma tsohon sakataren ilimi a ƙaramar hukumar Kaduna ta Kudu Sanusi Sirajo ya kira ga gwamnati ta maida harkokin ilimin makarantun primary musamman biyan albashin malamai zuwa ga hukumomin ilimi bai daya maimakon ƙananan hukumomi Malam Siraju ya bayyana haka ne a hira da yi da wakilin sashen Hausa Iliya Kure.
Primary an ɗauko wani tsari wanda aka koma da. Koma da shine ba kananan hukumomi dama su rinka biyan malamai albashi. Wannan matsala ce wanda aka taɓa fuskantar ta aka rinka samun watanni ana kasa biyan albashi shi sa gwamnati ta fito da hukumar bada ilimi na bai daya. Wannan hukumar bada ilimi na bai daya sai ta zama ta take kula da dukkan wani malami tarbiyar sa ci gaban sa da albashin shi. To amma yasa kawai gari an anshi an mai kaya kuma local government ko an ci koci local government da kanta. Babban matsala za ka ƙara koma domin kullun su local government suna kallon makarantu su ne matsalar su gaba daya domin kuɗi in an kawo na malamai yafi yawa. Sannan ita na karamar hukuma kuma bai kaiwa da yawa. Amma duk ba su gane ina ne matsalar ta taso ba. Kamata mutum ya gane meye matsalar albashin ma tukunan me ina aka samu matsalar. Sannan kai ma wani hukunci in za ka yi. Sannan na biyu ba ilimin da zai inganta ba kayan aiki a makaranta. Babu wannan ilimin. A ce makaranta babu instructional material babu conducive atmosphere yanayi mai ingantacce wanda za ka yi karatu ka koyar ba zai taɓa yiwuwa ba sai dai ku riƙa faɗa da baki. Ina ga maka yanzu za ka iya kewaya makarantu ka ga babu chok. Kwayar chok babu shi wallahi. Za ka kewaye makarantun primary ka samu malamai wanda suke da albashin wata bakwai wata takwas ba biyas ba. To ya za a yi mutum ya maka aiki wani aikin ki so maka sannan za ka kewaya makarantun primary ka ga cewa tsawon shekaru biyu ko fiye da haka ba su je an musu wani training ba. To shi ilimi kuma bai iya sai ana train ƙara training ko da yaushe in kana ƙara ma mutane bita ka yi musu bita ka musu bita shi ne za ta samu inganci. Amma in ba haka ba ba a samu wani inganci a cikin ilimin sosai ba. Kamar yadda nake gaya maka cewa ilimin primary ya samu matsala ta inda tun daga farkonsa. Aka cila tace malamai wannan dai ne to amma wacce hanya zaka bi ka tace malaman kuma me ka samu domin ya kamata duk abin da ka samu a sakamakon bincikenka ka sanar mu da mutane nayi kaza nayi kaza nayi kaza. Amma kullun duk inda ka ga malamin primary ina son tabbatar maka wallahi duk inda ka ga malamin primary yana tsoroci yana cikin tsoro saboda halin da yake gani kullun wani abu na iya samun shi da makamantansu. Kuma ana so a koma tsarin da me tsarin da shine a ba takarda muhimmanci ba takarda muhimmanci babban matsala bace babban matsala ce a kasar nan cewa sai mai takarda kaza da kaza zai koyar. A duba halin da ake ciki a Najeriya yanzu in ka ba da irin wannan karfin mutum zai je nemo takardar ne a karshe ba ilimin sai ya takarda. Saboda shi malamin makaranta duk a inda yake yana buƙatar ya samu kwanciyar hankali ya samu natsuwa domin yana sa isar da wani sako ne wanda da babu shi ka zo ka matsa mishi ka takura shi kana shi abin da ya kamata ka bashi. Sannan kuma akwai malamin da yake matacin albashi tun da fiye da shekara biyar ba matsa shi ba. Akwai wanda ya fiye wanda ma kai wallahi shekara bakwai ko takwas amma za a samu wani kigoma ba matsa shi na auri daya. To ya za a iya baka abin da kiso ba ka samu abin da kiso ba. Sannan na biyu shine an samu matsala babba. Matsalar babba ita ce akwai lokacin da aka yi gwamna ya zo gwamna Namadi Aksit Namadi sanbo yana gwamna lokacin da ya zo yana gwamnan nan ya kara ma malamai kashi 5 cikin albashinsu ya kara ma malamai kashi 27 da rabi cikin albashinsu kashi nawa kenan 32 ko. Sannan an zo an yi karancin albashi ne naira 18,000 an zo an kara albashi kashi 30 kaɗan. To duk waɗannan abubuwan shi ne sa albashin malami ya tashi daga kashi 50 cikin 100 ya koma kashi 77. Kuma ita jiha ɗin ba ta ba ƙananan hukumomi wani abu ya mai gurbin wannan gibin da samu ba. Sai da ka dole kuɗin ƙaramar hukuma ya ƙaru. In ya ƙaru ba za su iya biya ba za a waye gari biyan zai gagare su. To wannan shi ne matsalar da muka fara fuskanta na farko ake ganin kamar abin ya yi ba. Amma tun daga shekara ta 2010 aka sa dokan ɗaukan malamai aka hana. To kuma ko sa wannan dokan shi ma matsala ne domin in malami ya bari ba ka samu wani malamin ya mai gurbin shi ba to ya za a yi aiki tafi ba zai yi ba. Kamar bari baka misali Kaduna ta Kudu ana ba da kuɗi a da ana ba da karamar hukumar tana samun kuɗin gwamnatin tarayya ɗaunin ta da gwamnatin tarayya miliyan 150 amma miliyan 127 yana tafiya education ne. Abinda suke yake rara a susun local government bai kai miliyan 30 ba. To ya za a yi local government ta rayu ba ta marayu ba saboda waɗannan abubuwan. Sannan secondary da ka ga an samu inganci ana cewa ta inganta da sauransu ai suna da teacher service board suna da wurin su commission wanda yake kula da su wanda duk waɗansu abubuwan su ana kula da shi haka duk da gwamnati ta ƙarshen gwamnatin jiha ne amma kuma ana kula da su. Sannan na kuna hudu matsalar shi ne gwamnati tana sanarwa akwai bambanci tsakanin malamin da yake koyarwa primary da malamin da yake koyarwa secondary. So idan ka bada sanarwa kace namu malami karin albashi kashi kaza cikin 100 ka sani duk inda malami yake zai kada shi yake bayan kudin local government ina da ƙaranan hukumomi ne kudin na jiha daban ne kowa na da mahallinsa daban. To in ka lura da wannan abubuwan su suke kama ilimi su kame tarnaki a halin yanzu mun yi nazarin makarantun ma da yawa wallahi akwai makarantun da bai kamata a ce sun yayi dalibai ba a bara haka ma bana saboda abin da ya kamata yaran samu ba samu ba to kuma kake so yaran su tura su college idan ka tura su college da wannan dan karamin ilimin za su karatu ba amma za su karatu shi ilimin primary shine kamata a ba karfi fa da ilimin university domin shine ginshikin karatu idan yi kyau ne university na ci shi ilimi yana samun inganci ne idan ka nemo wanda ya san sa ya nemi tallafa maka ko wani kungiya da muke da ta wanda suka yi ritaya harkar ilimi kuma muka nemi mu taimaka ma gwamnati da ta bada dama mutum daga yanda muka samu kanmu mu zo mu tallafa mata amma gwamnati ba ta dauki abin da muhimmanci ba da kansu ka inganta primary yanzu ya kamata kai kokari ka samu mutane su san harkar ilimin su zo su baka gudunmuwa ba a ce wasu an dauko waɗansu waɗanda ba su san harkar ba akan ji a dauko mutane daga jami'a ne da makamantan su amma ka nemi wanda yake ya san harkar a ƙasa kuma zai taimaka maka cikin ɗan lokaci kamar na ga maka kamar kungiyar mu na wanda suka bar aiki na malinta muna nan muna da yawa sannan kuma muna shirye mu ba gwamnatin dama ta ba mu damar mu je mu ba da gudunmuwar mu a makarantu cikin dan karin lokaci zamu iya kewaye jihar Kaduna gaba ɗaya mu tunda ko ina muna nan kuma zamu iya zuwa makarantun unguwannin mu ne ba mu wani wuri ba mu ba da gudunmuwar mu kuma ilimin ya tashi wannan shine hanya na farko sannan na biyu salarin malaman primary ya koma hannu kuma ba da ilimi na bai da in yaso duk wanda wasu gyare-gyare ne a yi amma duk lokacin da aka biya malaman primary na Kaduna ta Kudu to malamin sun gama shi ma ya samu salarin shi ki zaman tuyin da ake tsarin nada ya koma haka girman ba su ne kuma mutunta su ne sannan na uku a samu musu kayan aiki a makarantu na hudu idan an ba su cigaba a tabbatar da an biya su wannan cigaban nasu wannan abuwa kai su kadan za su samu cigaba a makarantu
kwana biyu ba mu kawo muku rahoto dangane da ilimin ƴaƴan makiyaya ba koda a yau din ma babu rahoto kai tsaye sai dai kuma akwai sako kan muhimmancin Fulani makiyaya da ƴaƴansu su nemi ilimin zamani daga marubucin waƙoƙi cikin harshen fulfulde Malam Ahmed Sukhairaji
kumbi aini jumla duro be hani be nastoya kautal apes ngam habe njanga be famoya ya keji durungol waili na banoya jama nur waili ke hani himbe fungailo ya dental duro be apes etas kititi dina waina be do durungol be njanga be njangina gaina ka waili ke hande himbe awoya fudo ha kuma noya den beli rabenjor noya fudo yor ko won ko eladude be faddo ya toniya ko fanda ke ulugo bo e be kelo ya gamge ne jorde to sebi nagge nya moya toni ha ngerello i kecce dole nge jakko ya fudo yor ko ko do sudu ma da numbalata toni jem majengo i saita wa nge jakkita to he ko fa men ge ne jorde ballo ya fudo yor ko ha na ule ki de faddo ya noddandu am do fulbe hani be jango ya jangil le dina e duniya fu yo be kawto ya gam hande neddo torelli andal e tosko ya keji duddi o alata ko ofisto ya seifa onoddo ya ballito hokko ya ngenari duddi ga hawo fama ko sawo ya dadu dugo joddi e fama ne go ko sudo ya ganyo mako be gido mako fami ko sudo ya gam naudi di wadi mbi mi hani a jango ya dego ko a hisno e mustungu iga dunia kadi gondara dow ɓiɓɓe maɗa ɓe jangoya ɓe tinoɓe ɗaɓɓita ande dina e duniya nda kawte ɗuɗɗe fatigoya maga findina leñi fulɓe dow andal ɓe tiiɗa ɓe tiɗɗina eɗe tiiɗi nodda leñolɓe finta ɓe ngayloya ɓe ndaroɓe tiiɗana tefre andal ɓe ɓurdoya kadi an bo bandam habdu tiiɗa notoya nodda ndu ndu ngam andu wallatana
Allah ya kawo mu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yadda za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilanmu da aka saurara da kuma Chibahiro Diodone da kuma Solomon Abba waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri a huta lafiya.